أن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد قوتا جمادى الأولى شكرة دبوئر لري حدود 47 هجرية وانده دي اتشي دا بيو قوتا شهد شكرة دبوئر دا 25 ميلادية من الدرسين لري دا 75 الشيوان اللي تافي مع البركة أنا مختصر زاد المعاد الشيخ الدعوة الإسلامية محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وانا مكي قباتر وانا مسلا شي نا إحياء السنة وانا ببنبرني نكانو نيجيريا أعظام تاشي فصل في هدي في علاج الفزع والأرق. Annabi ya karantar da mu ya za mu samu waraka ko ya za mu magance firgici da tsoro da rashin bacci da ka iya samun dan adam. Menene abinda sunna ta karantar da mu? Shine abinda malam zai karantar da mu a yau insha Allah. روى الترمذي عن بريدة قال اشتكى خالد فقال يا رسول الله ما أنا أنام الليلة من الأرق، قال إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأرضين وما السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا كل جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرض علي أحد منهم أو يبغي علي أحد، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. ونبعون الله ني خالد كما يدى أبو هريرة يروي توشي ويا كي قارا كويا كي كوكي قرم منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي يا منزان الله بنا إيا بچي bana iya bacci ina so ai mini addu'a saboda rashin bacci ciwo ne. Yace idan ka zo kwanciya, idan ka zo zaka kwanta, to kai wannan addu'a, duk wanda yake so ya samu waraka daga wannan larura to sai ya rinka wannan addu'a. Kenan yanzu wannan mun gane wata addu'a ce da Annabi ya koya mana idan zamu kwanta bacci. اللهم رب السماوات السبع يا أبنجدين سمي قد أبقوي دا أبند سكي وإنوى قبات دا سوسا من دا أبند دوت سكي وإنوى دا أبند كي قصنص ورب الأراضين السبع وما أقللنا أبنجدين قصي قد أبقوي دا أبند سكي دو كدشي ƙasa ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai kowace ƙasa akwai abin da take dauke da shi. Allah shine mahalicin su. Duk shedanan duniya gaba daya ubangijin su mahalicin su. Wama ablalna da abin da suka batar da shi na mutane dan shedan yana badda mutane. Ya Allah ka zamanto kariya gare ni daga sharrin halittanka. Kulli jaran min sharri khalqika kullihim jami'an dukan su gaba daya. Kada wani ya wuce gona da iri a kaina daga cikin aljanu daga cikin mutane. Ya Allah ka zama jari gare ni kariya a sharrin duk wani abu na halitta. Kaga wannan addu'a ce mai kyau malam. Ko kuma wani ya min baghyu zalunci alayya ahadun minhum azza jaruka duk wanda ya nemi makotaka da kariya daga gare ka ya daukaka shine azza jaruka ay ghalaba mustajiruka wa sara azizan. Duk wanda yasa Allah ya zama shine mai bashi kariya to wannan shine aziz. zai zama babba mai ƙarfi sannan yabanka ya daukaka jalla sana'uka wala ilaha ghairu wannan ita ce addu'ar da ake so wanda ya kasa bacci da daddare ko yake cikin firgici da damuwa to ya yawaita yin wannan addu'ar kina ya kamata mu haddace irin wannan dama a jikin gadanka zaka liƙe she ka rubuce she ka liƙe a jikin gadanka har ka haddace kullun ka tashi kana karanta in ka gama haddace sai ka cire takardar وفي من حديث عمرو بن شعيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم من الفزع اعوذ بكلمات الله التامه من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من اقل من بنيه ومن لم يفعل كتبه فعلقه عليه شكرا او روايه عمرو بن شعيب manzo Allah ya kasance yana karantar da mutane wannan addu'a maganin firgici maganin tsorata a'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku daga fushin Allah da sharrin bayin sa gaba daya wa sharri ibadihi idan Allah ya baka kariya daga sharrin bayi ka huta da zungurin shaytan wa min hamazati shayatin wa'udhu bika rabbi an yahdurun Allah ina neman ka tsare ni kar su halacci inda nake Abdullahi dan Amru yana karantar da duk dansa da ya hankalta man aqala min banihi duk yaron da ya zama yana da hankali ya fara wayo Abdullahi dan Amru sai koya masa wannan addu'ar ya haddace ta kaga har yara ba a bar su ba wanda kuma ba zai iya yi ba bai hankalta ba kataba husai rubuta masa shi ya rubuta masa addu'ar fa allaqahu alai sai rataya masa addu'ar ya rinka gani yana kula wannan yana nuna mana irin yadda suka himmatu da kula da addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ya karantar da al'umma amma yadda na sha fada ina cewa mu kan mun himmatu da chemist kam kullun ana layi amma akwai maganin da baki mai zaka same shi yanda mutum ya zama yana jin tsorata yana firgita abinda za a fara tunani amma ga abinda annabi ya koyar da mu haka ne shi ne abinda manzo Allah ya koyar da mu wa yuzkaru min hadisi amr bin shuaib marfu'an idza ra'aytumul hariqa fakabbiru in kun ga gobara ku kabbara ga addu'ar kashe gobara an fahimci wannan yan uwa al-sunna duk lokacin da aka ji gobara ko aka gobara a ringa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wallahi malam sai ta lafa gobara wannan ita ce addu'ar da annabi ya sunnanta mana na kashe gobara amma mu yau me muke ihu ta ihu wayyo Allah jama'a taimaka Allah jama'a taimaka a samu wasu su kuma za su rinka kabbara suna zuba ruwa suna kabbara fa inna takbira yutfi'uhu ita kabbara tana kashe gobara hadisin mutakallamun fihi yana da rauni wasu ma sun ce da'ifun ne jiddan ibnu sunni ya rawaito shi a cikin amal yawmi wal layla wadannan hadisan suna tafiya ne akan wani Al-Qasim ibn Al-Qasim Abdullah ibn Umar muttahamun ne bil kadhib matruk amma Ibn Qayyim ya ce yayin da gobara ta zamanto sababin ta wuta ne to wuta ita ce abinda madda shedan abinda aka halicci shedan ai lamma kana al-hariqu sababuhu an-naru wa hiya maddatu shedan allati khuliqa minha ku gane alakar duk inda kaga gobara to akwai hannun shedan a ciki saboda ai shi shedan sinadarin da aka halicce shi da wuta ne aka halicce shi kamar yadda shedan yake barna haka ita ma wuta take barna da haka alakar barnar wuta saboda shedan ma daga wuta aka halicce shi shi yasa malamin ya ce wa kana fihi min وكان فيه من الفساد العام ما يناسب الشيطان بمادته kenan kaga gobara tana da wata barna gamammiyar barna da take da alaka take dacewa da ta'adin da shedan yake saboda abin da aka halicci shedan da shi kenan wa fi'lihi kana li shaytani i'anatun alayhi wa tanfidhun lahu shi yasa indai za a yi gobara to shedan sai ya taimaka saboda kayansa ne ai da kayansa ake yi kuma zai zartar da shi وكانت النار تطلب بطبعها الألو والفساد ابن القيم يقول أن أبي أروتا كل النما تكي تسنك دوكاكا دي إندا كاكا وتا إتفسما تكيسو دوكا شيطان ما يكي زغم وتن كيسما كيسما كدوكاكا كفقوة والفساد دكوما برنا دي إندا كاكا وتا إندي با أجارة تبسي تاي برنا دي إندا كاكا وتا أنا أمفانوا دي إتتو تصريت أكي أكي كيايتا shine batai barna ba amma in ka sake ta ka kyale ta to za ta yi ta'adi to haka shi ma shedan in ka ga bai yi barna ba to an tsare shi da auziya ne da adoyi wahum al-ulum fil ardi wal fasad afwan wa hadan al-amrani wadannan abuwa guda biyu al-ulum fil ardi wal fasad neman daukaka a bayan kasa da yada barna kuma hadiyu shaytan shine shirye shedan وإليها يدعوان وبهما يهلك يهلك بني آدم da shi suke kira da shedan da wuta abinda suke kira kenan wuta duk inda ka ganta barna fasad ga neman daukaka sai ga tana ta karuwa ko tana ta ci gaba in a ƙasa akai kaga tana ta sama dabi'ar wuta kenan to haka shedan da barna فالنار والشيطان كل منهما يريد الألو في الأرض والفساد ابن القيم يقول دو تاد الشيطان دكان سقبات ديا با وند بايا نمان دو ككا دكو مبرنا أبايان قسا كبرياء الرب عز وجل تخبأ الشيطان جرمان أبنجيزي كمشيني كي مركوشي شيطان دهكا علاك الكبر تند جرمان الله شي كي مركوشي شيطان كما كاساني غوبراتنا ده علاك الشيطان to in kai Allahu akbar mana Allah ya fi ki girma yake wannan wuta Allah ya fi ki girma ya kai shedan sai ai kasar shi fa idza kabbara muslimu rabbahu tufi alhariqu idan muslimi yayi kabbara ana gobara to sai kaga gobarar tana yin kasa malam ibn al-qayyim yace wa qad jarrabna nahnu wa ghayruna mu din mun jarraba da wasu mu duka mun jarraba fa wajadnahu kadhalik sai muka samu tasirin lalle kabbara tana kashe gobara wannan ba inda zaka same shi sai ofishin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam naga shi ne manzo Allah ya ba mu gudunmawa wajen magance larurorin da yake tare da su fasali na gaba shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dangane da kare lafiyar dan adam hadiyuhu fi hibdi sihhati mai annabi ya karantar da mu wajen kiyaye lafiya qala Allahu ta'ala wa kulu wa shrabu wa la tusrifu al-a'raf fa arshadahum ila idkhali ma yuqimu al-badana min at-ta'ami wash-sharabi iwada ma tahallala minhu wa an yakuna biqadri ma yantafi'u bihi al-badanu fil kamiyyati wal kayfiyya fa mata jawaza dhalika kana israfa وكلاهما مانع من الصحة جالب للمرض أعني عدم الأكل والشرب أو الإسراف فيهما فحفظ الصحة في هاتين الكلمتين الإلهيتين ابن القيم يا فاربو دي ونن بابي كو فصلي نكيا إلهي دن أدم دي ونن آية تشكين سورة العرب آية تتلا تندد وكلوا واشربوا Allah ya ce ku ci Allah ya ce ku sha wala tusrifu kar ku ce gona da iri to ku tsaya anan abu guda uku ne wa kulu ku ci wa sharabu ku sha wala tusrifu kada a wuce gona da iri duk wanda ya ci abu har ya wuce gona da iri to zai cutar da shi duk wanda ya zo sha ya wuce gona da iri to zai cutar da shi kenan ana al-israfu a cikin al-akl wa shurb duk wanda ya ci abin da bai cancance shi ba ya wuce gona da iri zai barna. Duk wanda ya sha abin da bai cancance shi ba zai barna. Duk wanda ya ci abin da jikinsa baya so amma harshen sa yana so ya shiga wala tusrifu. Duk wanda ya sha abin da jikinsa baya so amma harshen sa kuma yana so ya barna. Duk wanda ya sha abin duka guda biyu, abin da jikin baya so da harshen baya so, yayi barna. Ku duba aya guda ɗayan da aka fitar da ahkam hukunce hukunce, duk bayanin da zai aka wannan ayan ne guda ɗaya. Wa kulu washrabu wala tusrifu, iyakacin buƙatar cikin ka wannan kofin ne, sai ka ce zaka sha guda goma. Kaga dai sha kai, kaga dai halattaccen ruwa ne ka sha ko? To amma tunda kai israfi ka wuce guna da iri, to zai zama maka barna, zai zama fasad, ba kai hibzu siha ba. Daga nan suka ce duk wanda yake cin abinci oba yayi israfi, wanda zai sa abinci ya taci ya taci ya taci, shi yana gani ya samu banza, israf. Ko ya samu abin sha ya sha wancan ya sha wancan bai aunawa, to zai cutar da kansa. Kad yajruhu ila alhalak, zai iya janka zuwa ga halaka, mutuwa. Saboda Allah ya ce wala tusrifu, kar ka manta wala tusrifun tana da alaka da al-aklu wash-shurb, tana da alaka da cin da kuma shan. Bari mu ji me yace. Wa arshadahum ila idkhali ma yuqimu al-badan min at-ta'ami wash-sharab, Allah ya yi nuni wa bayi su rinka shigarwa a jikinsu abinda zai tsayar da gangan jikinsu na abinci. Ku ci abincin da zai kula da jikinku, ku sha abin da zai kula da jikinku. Wannan canji ne daga abin da yake fita, ma iwadan lima ta halala minhu, tun da gangan jikin yana fitar da ruwa fitsari, to sai aka baka dama aka ce ishrab ka sha, iwadan lima ta halala minhu, gangan jikinka yana fitar da gumi, sai aka ce ka sha, tun da ya fitar shigar sha, fitar sha, fitar sha, fitar. Duk wanda ya zama baya ɗaya daga cikin waɗannan to akwai damuwa. Gumi da kaga yana fita a jikin mutum akwai wata hikima ilahiya. Duk wanda yake yana ta ci baya bayan gida sai ya je asibiti, sai ni fa likita fa yau kwana nan kaza ban tsuguna ba. Dan haka Allah ya ce ashi a shani, saboda abinda ake fitarwa, tunda yana fitarwa sai a shigar da wani. Wa an yakuna biqadri ma yantafi'u bihi albadanu fil kammiyyati wal kayfiyya, kuma lalle abinda mutum zai ci ko abinda zai sha ya zamanto didi gurgudun abinda gangan jikin yake bukata ne. Kaga ya kamata a matsayinka na musulmi ka sani an koya maka wannan a musulunci, ba wai bature ne ya koya maka ba, addini ma ya ce ka ci abinda gangan jikinka yake bukata. Duk wanda yana cin abinci in koshin yayi yawa zai rinka jin kai, sai ka daina cewa kai ya ishe ni, ya ishe ni. To kaga jikin ya nuna, harshen ya nuna, yanayin ya nuna me? Ya isa. To in ya ci gaba da ci, ko kuma ya je wani guri ya ce bari ya rinna karawa, to duk abin da ya biyo baya kuma ya shiga wala tusrifu. Wal kayfiyya, da yanayi. Ta yaya ake cin abinci? Ana cin abinci a zaune, kai kuma sai ka kwanta. Kana kwance, ba jinya ba, ba larura ba. Kawai sai ka rinka cin abinci kana kwance. Wanda ana so idan ka ci ya wuce, ya wuce, ya wuce, kai kuma kana ci, kana ci. Ana shan ruwa a zaune, kai kuma ka kwanta ka sha. Ana cin abinci a sa ta baki ne, kai kuma ka ce bari ka gwada, za ka gwada cusa shi ta hanci. Ba kaifiya ka yi ta daidai ba. Da duk yanda ɗan adam ya saba wa ƙa'ida na cin abinci ko ƙa'idar shan ruwa, duk wanda ya sha ruwa ta hanci zai iya mutuwa, zai iya kamuwa da ciwo. Kaga dai yanzu wannan kunnen zai iya, in an dura ruwa a ciki zai iya shigowa nan makogoro, in ka sa ya biyo ta nan gurin, tunda ba nan Allah ya yi masa ya wuce ba, to za israf ne, wuce gona da iri ne, to zai illata ka. Wa mata jawaza zalika kana israfa, duk lokacin da ya wuce wannan ya zama israf, wuce gona da wakilahuma mani'un min as-sihhati jalibul lil mar, duka wannan abubuwa guda biyu a wuce gona da iri wajen cin abinci, sannan kuma a wuce gona da iri wajen sha, yana hana lafiya kuma yana jawo ciwo. A'ani adamal akali wa shirbi, yana nufin kinci da kuma kin sha, awil israfihima. Ya da fasarawa, idan mutum ya kiyaye cin abinci ya kiyaye sha, to wannan kuma ya israfi, to wannan zai cutar, zai iya kawo mai ciwo saboda yunwa, zai iya kawo mai ciwo saboda ishirwa. Malam Shefa Ibdu sihati fi hatayn al-kalimatayn al-ilahiyyatayn, akwai kiyaye lafiya a cikin wannan kalmomi na Ubangiji, wa kulu wa sharabu wala tusrifu, lalle akwai kiyaye lafiya a wannan kalmomi na Allah. Walamma kanat sihhatu wal afiyatu min ajalli ni'amillahi ala 'abdihi wa ajzali atayahu wa awfar minahihi, yayin da ya zamanto lafiya da afwa, duk da lafiya ake nufi, yana daga cikin manyan abin da Allah ya ni'ima wa bawansa, kuma yana cikin gwaggwabar kyauta, ajzali ataya, kyautan da Allah ya yi wa bawa, da kuma dai minah, duk kyauta ne da Allah Ubangiji ya bawa bawa. Balil afiyatul mutlaqa min ajalli ni'ami alal itlaq, Allah ya baka zaman lafiya sake bakaiti, wannan mafi girman ni'ima ne. Faqiqun biman ruzika haddan min at-tawfiqi mura'atuha, lalle duk wanda Allah ya azurta shi wani kaso na samun dacewa da wannan abin da ake faɗa, to ya kamata ya kula fa da lafiyarsa, ya kula da zaman lafiyarsa. Wa himzuha wa himayatuha, da tsare ta, amma yudadduha, da abin da zai kishiyance ta. Yasa manzo Allah ya ce, ni amatani maqmun fi ma kaseeru minan nas as-sihhatu wal farah, hadisi Bukhari riwayat Ibn Abbas. Nemomi guda biyu dan adam zai kamunga, kaman me kamunga zai ga gashi ya same su amma bai amfana da su ba, yayi da na sani. Duk wanda Allah ya bashi lafiya bai amfani da lafiyarsa ba, duk wanda Allah ya bashi lafiya yayi sakaci ya samu rashin lafiya, ko yayi wasa da lafiyarsa yazo ya cutu, to wallahi sai yayi ghabn wal farag. Duk wanda ya samu wato zama haka baya komai, bai amfana da lokacinsa ba, sai yayi da na sani. So ake ka amfana da lokacin ka, wuf 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 wuf, kai amfani da opportunity, kai amfani da dama. Wa fi Tirmidhi marfu'an, man asbaha mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi inda qutu yawmi qutu yawmin fa ka'anna ma hidat lahu ad-dunya, hadisin Tirmidhi da Ibn Majah, riwayar Ubaydullah ibn Mihsan al-Ansari, Albani ya ce Hassan ne. Duk wanda ya wayi gari a cikin ku lafiyarsa kalau a jikinsa, alhamdulillah, kuma yana cikin aminci a cikin iyalinsa da gidansa, alhamdulillah, kuma yana da abincin da zai ci yau, ka ji Annabi cewa ma kana da abin da zaka ci yau, utu yau, na gobe Allah ya kawo, kawai dai abincin yau in akwai. Wannan kamar an hada masa duniya ne gaba daya a ranar, in dai lafiyar ka kalau yau, a jikinka lafiya kalau, kuma kana cikin aminci ba ta'addanci, kana da abincin da zaka ci a yau, to kai da wanda aka bawa duniya complete ɗinta a yau dai kuke. Wa fi aidan marfu'an, awwal ma yus'alu anhu al-'abd yawm al-qiyamati min an-ni'am an yuqal alam nasih laka jismaka wa nuruwika min al-ma'i al-barid, hadisin Tirmidhi riwayat Abi Huraira. Abu na farko da za a fara tambayan bawa a kiyama, za a ce da shi, kai bawan Allah, ba mu baka lafiya a gangan jikinka ba? Lafiyar da Allah ya baka me kai da ita? Ka yi barna, ka yi sabon Allah, ka samu lafiya, ka yi amfani da lafiyar ka, ka keta doka Allah, ko kuma ka samu lafiya ka ki kai wa Allah bauta da zaka samu lada da lafiyarka? Ka samu kwakwalwa baka yi aiki da ita ba, ka samu lokaci baka yi aiki da shi ba, ka bari ya wuce, baka san Allah zai tambaye ka ba, alam nasiha laka jismak, Allah zai ce ba mu baka lafiya ba, ba mu shayar da kai ruwan sanyi ka sha ba, wa nurawwika, ba mu kosar da kai min al-ma'i al-barid, daga ruwa mai sanyi ba. Allah ya maka ni'ima, wani yana shan ruwan rijiya da kwari a ciki da tsutsotsi kai kwana roba kake barewa ka balla ka sha ka wullar da roba in ka jefar da roba wani kuma ya bita da gudu ya dauka yana murna wallahi baba maki tsohuwar ka ruwan rijiya take sha a kauye kai kuma Allah ya baka ni'ima ruwan ma na roba kake sha wani a cikin ku ya dabi shekaru ma bai maga ruwan rijiya ba ruwa dai na rijiya a ganshi ko a hanya mutane suke tafiya yanzu ba sa tsaya a bakin hanya a debo ruwa a rijiya a guga a sha da ne yanzu ba a sha ni'ima yalwa famfo fa yanzu an daina sa baki a famfo a sha sai dai ruwan leda ko na roba wannan duka kuna tsammanin Allah bai tambaye mu akai ba duk wata ni'ima da ubangiji ya baka wallahi sai ya tambaye ka me kai da ita wani fa kwari yake zuwa shanu sun wuce sun yi fitsari sun tattaka yashi haka za su tone su tone dan ruwan da ya bulbulo haka za su rinka diba suna zubawa a tulu in sun je gida su sa alimun ya danyi kasa sai su sha kuma lafiyar su kada sun mafi ka lafiya warai kuwa malam warai kuwa shiga nan kauyukan naka gani local government local government ɗinku akwai gari guda jama'a iya ganin ka ko likita ɗaya babu ko asibiti ɗaya babu kuma suna rayuwa kafin a mutu a ƙauyen a cikin birni sai mutum dubu sun mutu kuna da manyan gidaje kuna da AC kuna da naman kaji a bakin titi ana gasawa kuna da hotel hotel kuna da ruwan sanyi kuna da lemuka kuna da manyan guraren cin abinci kuna da gidajen shan yogurt kuna da kaza kuna da kaza duk kuna ganin gata ne da lafiya wannan na ƙauyen kuma sun fi ku lafiya shi zuwa zai gobe a masa dumamen tuwon dawa da miyar kuka da wake a ciki ya sharba ya bi da ruwa ya tafi ya yi ni yana aiki ya zubar da gumi ya yi burning calories ya yi exercise ya dawo gida lami lafiya da rana a dafa masa gero da wake ya sa ainihin yaji da magi da man gyaɗa ya ci ya ƙoshi in ya dake ka sai bakinka ya fashe ya fi ka lafiya wallahi alazim gaskiya nake ga mu da wahala ya wani ciwo kai ku kullun kana cikin AC kana cikin fanka kana karkashin kafir kana cikin jin daɗi abincinka mai kyau amma kullun kana layin likita je ka asibitocin mu kaga yadda zaka san cewa mutanen garin na ba su lafiya ana wanke motoci masu tsada ana yawo a gari ana cin abin da aka gama gidajen abinci na kecire ne ga su nan amma mutane duk ba su lafiya duk hanyar samun rashin lafiya ita muke yi yanzu a ka'ida nama da kake gani ba a so mutum ya ci nama in late hours me in late hours awowin ƙarshe na kwanciyanka amma mu yanzu duk wani mai tuku ba baya fara sai da nama sai da daddare duk inda ka ga ban ƙarariyar kaza da daddare ne nama kuma in ka ci shi alƙalli sai yayi awa hudu bai narke a jikinka ba kuma ba a so ka ci abu bai narke a jikinka ba ka kwanta in ka kwanta abu bai narke a jikinka ba zai iya sababa maka komai a cikinka mugun ciwon ciki da wumanme da ulcer da kuma hawan jini da ciwon suga da developing abin nan wannan kitse a jikinka obesity nauyi da zaka iya wuce hankali duk daga nan ne ake samu da iyayenmu da kakanni zaka zuwa magariba dab da magariba duk an kawo musu kwanukan abincin sun ci suna magariba sun ci ciyayya su za su yi magariba su zauna da taburmansu a waje a yi ta hira an gama cin abinci sannan su zo su yi isha'i su je masallaci su yi isha'i masu islamiya su yi islamiya wanda za a yi musu dan biya littafi a biya musu wanda ba za su yi ba su yi ta hira inda farin wata ma a yi hira sai wajen karfe 9 karfe 10 a ko a ƙauye sai shiga kaga sun ci abincin su a ka'ida ni ko ni da kai yanzu sai ka gama kwaranniyar ka tas gaba daya tas ka gama komai ka zo daidai da zaka kwanta ga abincinka an ajiye maka ga ruwan wankanka kana cin abinci sai kai wanka sai ka kwanta mutuwa kenan duk wanda yake cin abinci yake kwanciya Bilal Azimu ya gayyato wa kansa hadari babba da kai fa nake in ma kai ma kana yi yanzu tsarin lafiya abin da ya nuna mana duk yanda za ka yi kai kokari duk abinci mai nauyi ka gama cinsa bayan la'asar in ya kure magariba
amma matukar zaka koma gida ka je ka ci abinci mai nauyi ka kwanta to ka tabbatar dole kai albishir da ciwon suga da hawan jini da tumbi da zaka yi tai da nauyin jiki balalle su gaya maka ba saboda cinikin magani ana so a rinka cinikin magani ai ta zuwa ana siya kullum ba mu da lafiya ba mu haibzu siha ba mu kiyayewa lafiyar mu ga cin abinda kullum muna cin abinda harshen mu ne yake so ba abinda jikin mu yake so ka san kuna ka farkun baina abinda harshen ka yake so da abinda jikin ka yake so ya kamata ka tambaye likitanka menene yanzu jikin ka yake da bukata menene yafi lafiya a jikin ka to amma abinda ya dame mu me wannan ha wannan mai halakar da mu wannan harshen kufu alaika hada da annabi ya faɗa abinda yake so shine kuma duk abinda zaka ce iyakacin safa ka dora shi akan wannan harshen ne yana wucewa shikenan in cutar da kai zai in ma mai kone in ma menene in ma menene dudai yana hawa ya wuce shikenan dan haka sai mu yi ta ci harshen mu ya ji dadi amma cikin mu kuma yaje ta fama da shi da bala'i sai mu zama ba mu da lafiya akwai karatu da yawa anan da Ibnu Qayyim ya kawo ku kula da lafiyar ku sai in kuna da lafiya ne za ku iya bauta Allah da zarar an jarrabe ka da ciwo zurga zurga asibiti kudin magani kai ya she ka bala'i kana fama da abin da zaka ci kana fama da kudin makaranta kana fama da larurar yara kana fama da kaza kuma gashi kana fama da shan kwaya Allah ya jarrabe ka kullun kana cikin ciwo kuma da yawa yawa Ibnu Qayyim yana faɗa da yawa yawa cututtukan da suke kama dan adam daga abincin da yake ci ne yasa wanda yafi karanta cin abinci a cikin ku to yafi samun lafiya mai yawan cin abinci ciye ciye kuma shi kuma kamar sa albishir da gayyato cututtuka a tattare da shi a jikin sa ka kula da yawan abincin da zaka ci da karancin abincin da zaka ci me jikin ka yake bukata menene baya bukata menene ya wuce gona da iri kulu washrabu wala tusrifu ومن هنا قال من قال من السلف مغبطا akwai wanda yace summa la tusalluna yawma idhin anil na'im za a tambaye ku a ranan nan a kiyama anil na'im qala anis sihhati sai Allah ya tambaye ku akan lafiyar da ya baku wala ahmad marfu'an sallallahu al yaqin wal mu'afa fama utiya ahad ba'da al yaqin khairan min al afiyati فجمع بين عافيتي الدنيا والدين ولا يتم صلاح العبد في الدارين الا باليقين والعافيه فاليقين يدفع عنه اقام الاخره والعافيه تدفع عنه امراض الدنيا في قلبه وبدنه ابن القيم فلكتانشي yake buga su sai a gurin yace a riwayar ahmad manzo Allah yace mana ku roki Allah ya baku yaqini sakankance da afwa da rangwa mai almuafa rangwami a na lafiya da zaman lafiya bayan ka samu yaqini da tauhidi da kadaita Allah babu abin da yafi maka alkhairi irin Allah ya baka lafiya sai Allah ya hada maka lafiyar duniya da ta lahira ta duniya da ta lahira kuma gyaruwar bawa a cikin wannan gidaje guda biyu wala yatimmu salahul abdi fi ddarain illa bil yaqini wal afiya mutum ya zauna lafiya a wannan duniya ya gyaru dole sai yana da yaqini yana da imani sannan kuma yana da lafiya in ka samu imani ma ba lafiya kullun kana gado rayuwar a tauye take ana taba ka zaka ji al'amuran ka sun rugurguje ibadan ma ba lalle ka iya yin ta ba saboda baka da lafiya al-yaqin imani ne yaqini da sakankance yasfa wa anhu yi iqab al-akhirah shine zai kore masa ukuba ta lahira duk wanda yake da yaqini to ya kubuta da ukuban lahira wal afiyatu kuma tadfa'u anhu amrad ad-dunya lafiya kuma ba shine zai kore masa ciwuka na duniya ba fi qalbihi wa badanihi a zuciyarsa da gangan jikinsa kaga ashe dan adam yana bukatun yaqini da lafiya a cikin sunan nasai marfu'an sallallahu al-afwa wal afiya wal mu'afa فما اوتي احد بعد اليقين خيرا من المعافى هكا يزو cikin نساء السنن الكبرى da a cikin amalul yawmi wal layla roki Allah tabaaraka wa ta'ala ya muku afwa da lafiya da rangwame ba taba bawa bawa wani abu ba bayan yaqini mafi alheri irin a bashi afwa da lafiya mallai ce hadhihi salasatu wadannan abubuwa wadannan abubuwa al'afu wal afiyatu wal mu'afa ko da al-yaqin tatazammanu izalata ash-shururi al-madiyati bil afw duk sharrin da ya gabata to zai kauce insha Allah ta'ala ta hanyar afwa in Allah ya maka afwa sallallahu al-afwa ka nemi Allah ya maka afwa ka nemi Allah ya maka afwa duk sharrin da ya gabata an yafe maka wal hadirati bil afiya sharrin da yake yanzu kuma Allah zai kare maka shi da afiya al mustaqbala wanda zai zo kuma shine al mu'afa ya rarraba maka al afwa wal afiya wal mu'afa aikin kowanne al afu ai maka rangwame da abin da ya gabata al afiya na yanzu a baka kariya Allah ya baka lafiya kare ka da na yanzu al mu'afa abinda zai zo nan gaba Allah ya tsare ka da shi walam yakun min adatihi sallallahu alaihi wasallama habsun nafsi ala nau'in wahidin min al aghziyati fa innahu mudirrun walau annahu afdal al aghziyati bal ya'kulu ma jarat adatu ahli baladihi bi aklihi min al lahm wal fakihati wal khubz wat tamr wa nahwi dhalik ibn al-qayyim yake cewa ba al'adar manzon Allah bane ya tsare kansa akan nau'in abinci daya kaji malam cin abinci kala daya shi ma illa ne cin nau'in abinci kala daya kullun iri daya koda ku shine best abinci afdalul aghziya abincin da yafi kowanne kyau in shi ko shine in dai shi kullun da kai ta ci to wannan zai cutar da kai bal ya'kulu ma jarat adatu ahli baladihi bi aklihi mutum ya ci abinda al'ada garin su ta gudana majority mutane suke ci ya ci ya ci nama ya ci fakiha ka ci nama ka ci kayan marmari su lemo su kankana su ayaba wannan suna da larura ne a rayuwar dan adam al-fakiha wal khubz irin su gurasa wat tamr da su dabino duka wala hudalik kaga ka hada da wadancan masu nauyi da kuma abin da yake me yake sassauta jikin dan adam duk lokacin da zaka sha lemo to lemo yana da tasiri wajen gyara maka abincin da ka ci yana tare da nasa sinadarin sun ce lemo guda ɗaya kaman plate din abinci ɗaya ne idan ka dauki kankana tana da tasirin ta a jikin mutum gwanda gwaiba dukkan su zamu zo mu magana akan waɗannan kayan marmari da suke zuwa lokaci bayan lokaci yanzu da zamu zo mu karanta kenan da Allah ya kawo su to suna da wani amfani ne a jikin dan adam duk da kage ana kasa mangwaro a bakin titi a gwaiba ka lura da iko Allah yake kaddarawa dan mutane su rayu kuma sai aka kawo maka shi ta hanya mai sauki ko da baka da kuɗi dan karamin abu kaga yalon bello kaga gauta ana a wannan an gama lokacin mangwaro ana sai da mangwaro wannan ya tafi gwanda ta zo ana ta yanka gwanda kankana ta zo lokacin ta tafi an kawo dinya an kawo agwaluma an kawo gurasa an wannan ba gurasa ba wannan abu mai take da suna gurji an kawo wadannan abubuwan da kake gani a bakin titi haka idan ka zo bangaren ganye akwai karkashi wani lokacin a kawo kubewa wani lokacin a kawo yakuwa a ka gane ko wani lokacin a kawo lalo wani lokacin a kawo lansir ko a kawo salad duk wadannan abubuwan da kake gani seasonal abubuwa da suke zuwa time to time after the other wannan ya wuce wannan ya zo to kowanne akwai amfaninsa da Allah ya kaddara a jikin dan adam ba haka kawai Allah ya dinya a banza ba da kaga ana sai da dinya a gari Allah yana tana da wani amfani ne ko likitan garin ku bai gaya ba kanya da kaga ana sayarwa a bakin titi tana da wani amfanin ta da kake ga ana shigo da ita duba yawan Kano duba girman Kano amma za ga mangwaro ya yalwaci ko ina in banda rahamar Allah ba amma ka duba bishiyar mangwaro a cikin Kano guda nawa ce amma lokacin da ake mangwaro duk layin da ka bi ka ga masu sayar da mangwaro a wulbayro idan mangwaro ya tafi sai ka daina ganin sa ba meeting ake ba ba a radio ake cewa a daina sayarwa ba Allah ne yake dauke shi saboda lokacin sa ya kare to sai kuma a dawo maka da me ha sai kuma rake kaji ko duba rake yanzu yanzu duk manyan titunan garin sai ga ana soke rake amma da zaka nemi gonar rake a cikin nan Kano duk fadinta tun daga Kurna zuwa Mariri tun daga hanyar Madobi zuwa Brigade ba gonar rake ko da amma duk inda ka bi a Kano sai ka ga rake wai trailer nawa ne ta rake take shigowa garin ai ta yankawa saboda Allah ya kaddara akwai wani amfani kai shirme kake yi lokacin abu ya zo baka sha ba kana shirme akwai tasiri ai ta shan rake kana ga kamar wasa ne akwai fa'ida idan an gama rake kuma sai a zo dinya kai ta ganin dinya ita ma ta zo ga addu'a ita ma lokacin ta wai addu'a ai mallam kamata ya mata karatu ta musamman ai ai duk wanda ya ga addu'a bai sha ba ai ya gama da kansa ai yasa na gaya maka na gaya muku mutanen kauye sun fi mu lafiya duk waɗannan abubuwan suna samun su yanzu mutumin kauye kai gona zai je da fartanyar sa yaje sari sandar rake guda zai wuce gona sanda guda zai sara in ya faskare shi haka zai sara shi yana balla yana sha dangadara kafin ya karasa gona ya sha kara guda kai kuma yanzu kana nan cikin birni kana ganin rake da kai da rake dai sai dai aljanna ba za ka sha shi ba saboda me ciwon suga ya kama ka ka daina shan rake amma fa ga ka a babban gida da mota mai AC air condition wancan kuma gashi yana kwana a gidan kara amma zai ci abin da ya ga dama zai sha abin da ya ga dama kai ko baka isa ba ka ringa lura kowa da inda Allah ya tauye shi da inda Allah ya bashi kuna tare da ni a dunkule abin da nake son ce duk waɗannan kayan abinciccika da suke zuwa da kayan marmari kowanne akwai fa'idar sa da amfanin sa a lokacin da ya dace bari mu ji me aka ce manzo Allah baya cin abinci guda daya da haka karka yadda ka rike tuwo kullun kullun tuwo tuwo akwai albarka akwai alheri amma dai a dan canja ai ko ba ka bane amma tuwo da safe tuwo da rana tuwo da daddare ai sai illata mutum tunda mu yanzu kaga a wurin mu ai tuwo shine afdalul abziya the best abinci mai zaman lafiya da wahala ka je gurin likita ya ce karka ci tuwo sai dai ciwon naka ya kai na masiba in ma an hana ka cin tuwon kaza to a ce ka ci tuwon kaza tuwo ai ba magana ai alamba ɗaya kenan ai wani dan ajin wata rana a jami'a Madina dan Philippine ne dan Philippines haka irin fararen nan wata rana ne irin sha'awan tuwo na tuka shi a daki na zuba masa naman kaza sosai na ce faddal ya gani ya kada ya ce shaza ya ce me wani abun kazanta haka ya ga na ce zuk na ce dandanda ne kai ya zauna ya shari loma ɗaya zuba ya ce laziz wallahi ba na da daɗi na ce ƙara tare muka cinye tuwon nan da shi tas ya ce wani abincin naku ba magana duk da na tuka sai ya ce fi tuwo amma su in sun yi abincin su ba na iya ci kwari da wari da waye da sauransu da aka tuwo karkai wasa da shi iya da wani sirri sai na samu lokaci wata ran zan yi magana akan sirrolin da suke dauke da tuwo insha Allah ta'ala ai wallahi duk wanda baya cin tuwo ai an gama da shi na hadu da wani mutum a wani gari waye an kawo mana abinci an kawo tuwo a wajen wa'azi waye ja gefe yaro fa dan birni dan garin nan ce ka zo ka ci wai ai ni bana cin tuwo nace kana Kano kana musulmi ba ka ci tuwo wai shi ba ya ci tuwo ya ba ka ci ci wallahi shi tun da yake ba ya ci nace in ka ci mutuwa za ka yi wai shi dai ba ya ci nace ka cuci kanka kuwa Allah ya mana afuwa to komin abinci dadin sa a lazimce shi safe ranar dare ibn qayyim yace kada dawwama annabi baya yin haka ka rinka canjawa kamar yadda mutanen garin ka suke canjawa wani lokacin ka ci nama kayan marmari gurasa da dabino da sauransu Abu Hurairah yace ma abar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu il in shaha wa akala huwa illa tarakahu manzo Allah bai taba aibanta abinci ba kaji wani ladabi ba aibanta abinci duk wanda ya ga abinci yana so ya ci wanda baya so ya shiru kawai kar ka ce ka dan Allah wannan dallabi idadi ba ni wallahi wannan kaza irin wannan dai ko da ku kai ne mai gida kai ce fa nan sai dai mai gida ya halatta in ba aka masa ba dai bai magana gaskiya amma ba aibantawa bane sai ce kar a sake masa wannan ba wai aibanta abincin ba a ba wanda zai ci amma mara kunya kamar ai sai yaron gida ba cafane ba zuwa gona ba komai ai abinci ka kama tsurutu ai baka isa ba to annabi baya aibanta abinci jama'a ba sunnar annabi bane in mutun ya ga abinci ya aibanta shi in annabi yayi sha'awa sai ya ci idan ya ga baya so sai sai kyale shi kawai wallahi tarakau wa mata akala insanu ma la yashahihi to ga wani karatu ibn qayyim yace duk lokacin da mutun yace abin da baya sha'awar sa kana tadarruhu bi aksar min naf'i to cutuwar da zai yi da shi wallahi yafi amfanuwar da zai duk abin da baka sha'awar sa ka lura fa ko halal ne kai ka ga baka sha'awar sa to ka bar shi ko a gidanku ne baka sha'awar sa ka kyale shi wannan sha'awa din ka ji kana so ranka yana so yana da tasiri in ka ci ya gina jikinka amma matukar baka sha'awar sa kaci ko dai kumbura maka ciki ko ya saka gudawa ko ya saka wani ciwo ko ya saka wata larura shine yace duk wanda yace abin da ba sha'awar sa yake yi ba to cutuwar da zai yi da shi sai yafi amfanuwar da zai yi da shi wa kana hibbul lahma manzo Allah yana son nama kwarai ni ma kuma ina son nama matukar kwarai da gaske wa habu ilayhi azra'u wa muqaddamu shaq wa huwa akhafu ala al-ma'idati wa asra wa inhidama dan Allah yana son nama amma abin da yafi so zira'i a jikin nama damtse kenan eh ba magana sannan kuma da kafafuwan akuya annabi yana son kafafuwan akuya da kuma saman kafan nan akwai nama a nan saman kafan nan to shi ma annabi yana son shi sallallahu alaihi wa sallama me yasa saboda yafi sauki a cikin cikin hanjin mutum baya nauyi ya dade sannan asra'u inhidaman yafi narkewa da wuri kaga maganar narkewa ko to bari mu baka kaida duk abincin da zaka ci idan ba mai narkewa da wuri bane to ka bashi lokaci kuma ka rinka gane wani abinci ne in ka ci shi yana narkewa wanne ne in ka ci baya narkewa kun ga matsalar mu kawai da mun je bakin titi duk abin da ake sayarwa sai mu saya shi sa muke ta layi a gaban likita ba ma kula da me za mu sa a jikin mu kuma ciki na da naka fa ba dai bane yanzu ni abin da ciki na yake so wataƙila naka baya so abinda zaka zage ka ci shi ni ba lalle in ci shi ba ina fata ana fahimta to kowa ya gane me ya dace da shi kuma hatta abincin ka gane me abinci mai nauyi me bai da nauyi me nauyi ana cin sa ne da rana saboda shagulgula zirga zirga dan in ka ci shi ma kana motsi je ka shago je ka dawo to zai narke me sauki sauki shi kuma wajen yamma ko dare yanzu kamar ganye ko daukan ganye kai a leda yana da nauyi sai da shi to shi ganye ba laifi bane dan an ci shi da daddare duk yawan sa in zaka ci langan guda na ganyen salad ko kabeji ko na bu wannan lahi dur sai mai kara ma lafiya ko bai zai taba cutar da kai ba sai dai in ka ci da cuta a cikin sa akwai nau'in abincin cika haka kan na fade sai zama nayi wa yan kamfanin talla ne to amma dai akwai su dai kun sani wanda ba su da nauyi khafif in ka dan ci shi ka dan haka shikenan a dan shayi ne zaka sha dan kofi ne zaka sha a dan wata kila wani abu ne mara nauyi khafif wannan yana da alaka da lafiyar ka malam kar ka ci abu mai nauyi kuskure ne abinda ake yi da daddare a je danin a ci abinci kala kala a mutum ya ci nak kana ci tumbinka ya daga dinan kana gengedi kar ka fara gelsi wallahi akwai hadari yau da gobe ma ya kamata ta koya maka hankali kuma bari in baku ka'ida duk wanda yake da hawan jini yake da ciwon suga idan bai daina cin abinci yana kwanciya ba to ba ta taba rabuwa da wannan ciwon ba kuma babban abin da yake sa mutum shuga ya developing shuga din ya yawa a jikinsa ya cutar da shi shine cin abinci a kwanta saboda wannan abincin ka kwanta lakab to sugar ne zai ta karuwa ita karuwa ita karuwa ita karuwa har ya wuce kaida kaji kana ta fitsari kaji kana ta larura sugar ya hau larura saboda baka motsa jiki ba shi yasa ake so in ka ci din koyaya larura ta saka ci to karka kwanta da wuri ba ci ne haramun ka ci abinci da daddare ba in ta kama ka ci dan zaka yi dawa da yunwa to in ka ci to ka bawa kanka hakurin kwanciya da wuri dan hau beni haka sau 35 zuwa 50 haka ko sau 100 in kuma kana dan fili a gidanka kawai kaje kai ta tafiya walking kaga walking kaga tafiya din nan is very abana important a jikin dan adam tafiya kawai ba sai ka yi gudu ba wata kila jikinka yana kawai tafiya kaje ka dawo, kaje ka dawo, ko ka bi layin unguwar ka dan zagaya haka, ko ka kai ziyara gidan wani aboki haka, ashe kai ba ziyara kaje dan Allah ba, abinci ne kace kake so ya warware. Wallahi wannan yana da amfani yan uwana. Yanzu kun gannin nan da kuke gani na, wallahi in ka bani abinci zan ci sosai ina jin yunwa, amma wallahi na hakura. Kawai sai dai in nemi wani abu mai sauki in zan koma. Duk wa'azin nan da nake in na koma gida ba na ci abinci. Kuma ina so fa babana so ba. Yanzu da zaka kawo naman kaza ko wani abu tare za mu ci. To amma sakamakon me amfanin ka cika murewa abin da bakin ka yake so gangan jikin ka ya kamu da ciwo. A dan shayi ne haka? A dan biskit ne haka mara nauyi? A ganye, ganye ka wannan ba magana. Dan dankali ka dan haka ba mai yawa ba, ka dan hada da ganye ka dan ci. Khafif. Wanda da kai dan zagaye-zagaye zai bace. Wannan duk bai cutar ba. A dan kunu ne haka? A dan nono ne haka ka dan? A yar madara ne haka? Wannan duk zai dace da gangan jikin mutum shi ma mai dan sauki. Kaga baka kwanta da yunwa ba a jikin. Kwata-kwata cin abinci a kwanta illa ne ya durru bil badal. Yana cutar da gangan jiki. Kuma koda kana jin kai baya maka komai, to yana ƙara maka kitse a jikinka. Yanzu yanda za ka gane kana da kitse malam, ku yi hakuri ai akan lafiya muke. Kaga asalin fatar jikina ko ka ganta? To kaga wannan ita ce fatar. Kaga wannan? Kaga yadda za ta dinnan? To yanzu wani in zai ja fatarsa a cikinku, kaurinta bai kai haka ba. Kun ga nan? To fa so ake yanda fatar hannunka take a haka. To ka kama tumbinka ma ka ja, ka gwada ka gani. Yanzu fatar cikinka za ta jawo haka? Me yasa wannan hannunka ya zama fatar haka? Saboda yana yawan motsi, ba kitse a nan, ka ƙone kitsen. Amma wanda yake da tarin kitse a hannunsa a nan, in ya ja fata haka tum zai ganta. To duk wannan ƙarin da kake gani masifa ce. Kalli yanzu cikinka gwada kamawa, sai ga sai ka damƙo ciki haka. To ya aka yi ka bari fata ka ta cika maka hannu? So ake ka rinka motsawa, kana motsawa kitsen yana ƙonewa, yana ƙonewa, yana ƙonewa. Shine idan aka zo in ka dan ja fatar haka za ka iya janta haka. To shine alamar kana da lafiya. Amma yau gani ake kiba, ƙoshi, shine burgewa, shine kaza da sauransu. Yana da muhimmanci. Me yasa kafar ka nan dinnan kake ganin ba kitse nan? Tafin kafa. Ai saboda kana yawan me? Takawa. To haka cikin kama in kana exercising ɗinsa, kana motsawa, kana nade shi, kana motsawa, ko ka kwanta ka daga, ko ka kwanta ka daga, to yana rage shi, kana gumi, yana kashe kitsen, yana kashe kitsen. Saboda idan kitse ne ya yi maka yawa a jikinka, to sai nauyinka ya yi yawa. Idan nauyi ya yi yawa, to sai yake toshe majarar dam, gurin da jini yake circulating. To idan jini yana circulating baya iya wucewa, to shine sai ga mutum ya samu high blood pressure. Shine hawan jini. Daga nan in yayi yawa sai ga an samu heart attack, zuciyar ta toshe ba iya pumping. Saboda kitse ya toshe hanyar ramin jinin. Ai maganin hawan jinin da suke bayarwa, ku bincika su ga muku likitoci. Ai da yawa-yawan maganin hawan jinin, ai jijiyoyin jinin yake bi ya kone kitsen. Saboda jinin ya rinka wucewa, ya je ya dawo. Shine zai rinka tafiya normal ai. Ai ba wani abu bane. Da haka idan jinin hanyar ya toshe, kitse ya maka yawa, nauyi ya maka yawa, weight ɗinka ya yawa. Shi yasa zaka ga duk mai ciwon hawan jini, duk ƙwararren likita sai ya rinka gwada nauyinsa. Saboda duk maganin da zaka sha na hawan jini, in baka rage nauyinka ba baka warkewa. Haka ciwon suga. To me zai maganin nauyi? Motsa jiki, tafiyar kafa. Zaka je masallaci a mota. Zaka je makaranta a mota. Ka zo wurin karatu a mota. Nan da nan a mota. Kullun kana tafiya a mota. Ina maganar motsa jiki. Kuma Allah ya maka kafa dan ka taka ta. Daman an yi ta ne dan ka me? Ka taka. A ba burfur. Kana ganin shine jin daɗi. Wannan mai tafiyar kafan ya fi ka lafiya. Sai za ga hatta masu kuɗi da wayewa a cikin wanda suke attajirai, kowa sai ya samu lokacin da yake motsa jikinsa. Ko ya je waje ya yi, ko kuma ya shiga cikin gidansa ya ta tsalle-tsalle. Mutane kaga mutum yana ta gudu kamar aljanu ne suka biyo shi. To lafiya yake ne? To malam duk wadatar ka in ciwo ya kwantar da kai, wannan iyalin fa wallahi sai dai su ganka kwanci. Allah ya yi mu daman jikinmu sai mun motsa. Na sha biya muku a karatu, me yasa kuke ganin asibitin dabbobi ba a cika? Ka taba ganin asibitin awaki a ciki an yi layi, akuya ba lafiya, rago ba lafiya, wai ba lafiya? Eh? Me dalili? Saboda ka duba abincin akuya. Ganyi. Ina fata na fahimta. Dusa. Sai mun zubar da dusar sai su ci. Dusa tana da amfani a jikin ɗan adam. Akwai fiber, fiber. Tana da tasiri wajen narkar da abinci a jikin mutum. To mu fa yanzu abincin mu fa sai mun cire mai amfanin mun zubar, sai mu dauki mai laushin kamar fulawa sai mu ci. Shine damuwar mu. Akuya tana yawan cin ganye, kalli kashinta, dubi kashin mutum. Kalli kashin akuya, ko warin kirki ba da shi. Dungul 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 yake fitowa, ko ba ka bane ba. Ka fahimta? To dubi kashin dan adam. Cunkus. Saboda abin da yake ci. Me yasa akuya take neman lafiya? Kaga sunkoi take kullun tana tafiya haka 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 haka. To mu ma a cikin mu ku lura da wani abu guda. Bari in ba ku misali na ku ku gane. Ka san cewa ƴan kwallo a cikin mu sun fi kowa lafiya? Duk inda dan bol yake. Dan bol da wahala ka ganshi a asibitin Aminu Kano ko asibitin Nasarawa yana bin asibiti wai ya je karban magani zai wahala, sai dai wata larura ta mura ko wani dan abu. Me yasa? Saboda kullun yana gudu. Yana tsalle-tsalle yana motsa. To a cikin mu ma duk mai yawan motsa jikinsa yana motsi, wallahi ya fi zaman lafiya. Amma ba ma son motsa jikin nan. Yanzu duk duniya inda aka ci gaba, hatta gwamnatoci idan sun zo yin tituna, ana bude hanya a tsakiyar titi sai a bare hanya, sai a yi gini haka, sai a hanyar walking tafiya kawai. Kamar yanzu daga nan gidan, daga nan Bata har zuwa Fanshekara an yi set hanya. Kawai tafiyar kafa ne, ka je ka da ba abin da za ka yi sai lafiya. To amma babu, in kana so ma ka je ka motsa jikin mu sai ka rasa ina ma za ka je. Ba a yi ma. Yanzu akwai kasashen da sun ci gaba saboda kula da lafiyarsu. Doka suka sa duk asabar da ladi sai an fita yin exercise, irin su Togo, Lomi, da wasu bangarori a Ghana. Za ka ga duk sati mutanen garin za su fita suna duka. Za a fita ana takawa, ana tsalle, ana gudu da matan aure da yara da waye, saboda ciwuwuka sun yi yawa. Kuma wannan motsa jikin shi ke hana kashen kwayoyi da yawa, amma ba ma yi. Yasa wallahi kobol kuka samu dama ku rinka fita kuna yi, da guje-guje ku rinka fita kuna yi. Kun ga yau dinnan da safe? Yau da safe ni da kuke ba ganni da karfi na ba? To ba fashi. Kullun da safe asabar ladi sai na fita. In ka je ka ganni ba za ka gane ni ba. Gobe jibi ma kuma zan fita. To ai yafi min zaman lafiya. Kai sai ka zauna? Kar ka yadda ka zauna ka zo ciwo ya kashe ka, ciwon kafa, kugu, sai ka ji mutum yana da Allah likita ba na bani maganin ciwon kugu. Kana motsi-motsi, ka je da ka duk inda kai sunkuyo, kai zama ka daga kai guda 100. Za ka ji ciwo, amma an ka koma da kayan ruwan zafi za ka ga ciwon ka neme shiga rasa. Ku rinka motsawa, ku kula da abinci. An yi wani lokaci a ƙasar Pakistan, gwamnatin Pakistan doka ta kafa gaba ɗaya a sati sau biyu ne za a yanka naman saniya. Duk wata kwata sau biyu za a yanka naman saniya. Me yasa? Saboda ciwuwuka sun yi yawa a cikin red meat, jan nama. Sai gwamnati ta ce kawai a rinka cin kifi da me? Da kaza. Wannan gwamnatin da suke kula da lafiyar mutane kenan. Kuma kai ka sani cewa sau da yawa za a ce da kai daina cin kaza, daina cin kaza. Amma idan ka fita kaza. Yanzu hatta mai da ake sha na abinci, ku yi hakuri. Yawancin mu fa kawai zuwa muke, mallam akwai man gyada? Man gyada da kake ganin sa ba zan ce ma guba bane, amma bambancin sa da guban kadan ne. Ka je ka duba man da ya dace da lafiyarka. A man gyada kadai da zaka ci na shinkafa da wake da dan wake, wallahi tallahi zai kwantar da kai ciwo shekara 10. Saboda wannan maikon da yake taruwa baka kula. Abincin da zaka ci baka san wani irin mai kake, ba wanda yake zuwa sayan mai ya duba akwai cholesterol ko babu cholesterol, me ya abin nan lafiyar man, me kaza, babu. Mu da man ba ma madu, to mu man ma a garwa yake kawo mana shi ana zuba mana shi.
to Allah ya sauki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son wannan saboda shi yafi sauki. Bari mu tsaya. Wa kana yuhibbul halwa wal asal, yana son abu mai zaki da zuma. Wa hadhihi salata ani, wannan abu guda uku, al-lahm wal halwa, da nama da abu mai zaki da zuma. Min anfa'il aghziyati lil badani wal kabdi wal a'dha, yana cikin abinci mai amfani a jikin mutum. Nama yana da kyau. Nama sai ka nemi shawara wanne ne zaka ci, jan nama ko farin nama. Wanda yafi kowanne naman da yafi kowanne zaman lafiya shine farin nama. Farin nama, naman kaza. Farin nama, kifi. Kifi yafi kaza lafiya, amma mun fi son kaza akan kifi. Kaza kuma tafi jan nama lafiya. Duk a cikinsu kuma kayan ciki yafi lafiya. In ka sako kuma naman kafa da naman kai yafi lafiya, dan su babu abin a ciki, akwai suna mummotsawa. Kowane nama da kake gani akwai tasirin sa da amfanin sa a jikin mutum. Wa kana ya'kulu min fakihati baladihi inda maji'iha, annabi yana cin kayan marmarin garin sa lokacin da yazo. Idan mangoro yazo zai sha mangoro. Idan kwakwa ta zo zai sha ci kwakwa. Idan dinya ta zo zai ci dinya. In rake yazo zai sha rake. Ka gane inda maji'ihi, duk abin da yake ake yayin sa annabi yana tabawa. Amma kai yanzu a iya yiwa a yaldamanin rake baka sha ba. Ko a bakin titi tsaye ka dan yanka ka sha, kai ma albarkar da Allah ya sa a wannan lokacin ka tare da ita. Yace wala yahtami an habaya kinci ko ya sha. Wa huwa min asbabi hibzi as-sihhati. Ibn Qayyim yake cewa cin waɗannan kayan marmari da suka zo a lokacin su yana cikin dalilin kiyaye lafiya. Fa inna Allah subhanahu wataala bi hikmatihi ja'ala fi kulli baladin al-fakiha. Hakikimar Allah ya sa kowane gari akwai kayan marmarin da ya dace da su, ma yan tafiu bihi ahluha, wanda mutanen garin za su amfana da shi. Yanzu wasu zaka ga kayan marmarin su mangwaro ne, wasu lemo ne da yawa ake musu, wasu gwaiba ce da yawa, wasu kankana, wasu duka ake hada musu. Yanzu mu irin Najeriya kusan komai akwai, amma waye ya damu yake ci in lokacin yazo? A'a, duk abin da zamanin su yazo dan dauki ka dan taba. Yaran gidanka wata ran su yi musu mangwaro, duk inda yaro yake yana son mangwaro. Ka lura da wannan, duk inda karamin yaro yake an siyo mangwaro iya son mangwaro. Yar kwakwan nan da ake sayarwa lokaci ne, sayo ta faffasa, yara su ci kai ma ka ci da amfaninta. Goba din nan tana da amfaninta. Wane ne yana da amfaninsa? Rake yana da amfaninsa ga masu lafiya wanda suke sha. Yace yana daga cikin dalilin kiyaye lafiya. Fa inna Allah subhanahu wataala na karanta. Fa yakunu tanawuluhu min asbabi sihhati aliha. Cin wannan kayan marmari da daukansa dalili ne na kula da lafiyar mutanen gari. Wa qalla man ihtama an fakihati baladihi. Kaɗan ne wanda zai ki ya kiyaye ya ki cin kayan marmarin garinsa. Yace shi ba zai ci ba, khashiyata saqami, dan jin tsoron kar ciwo ya kama shi. Illa wa huwa min asqamin nasi jisman. Ibn Qayyim yace wallahi sai yafi kowa munin wato ciwo a jikinsa. Duk wanda yake cin wannan kayayyakin da suke zuwa na lokacin su, to sai yafi kowa ciwo a gangan jikinsa. Wasahu wa sahanu annahu qala la akulu muttaki'an. To nan zamu tashi. Ya inganta annabi yace bana cin abinci ina kishingide. Haram ne mutum ya ci abinci haka yana kishingide, yana cin abinci, haram ne. Kuma sun yi bayanin illoli da zai gadarwa mutum a gangan jikinsa idan ya kasance yana yin haka, yana cin al-aklu muttaki'an. Allah ya shiganar da mu. Bari mu dakata anan insha Allah. Wa bi hadzal qadri kifaya, wa subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.